Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa da safiyar yau Lahadi cewa abubuwa da zai yi yayin da yake rangadi a Koriya ta Kudu sun hada da kaiwa rundunar Amurka ziyara da kuma zuwa yankin nan da babu ayyukan soja. Gayyatar da Trump ya aika wa shugaban Koriya ta Arewa ta shafin sada zumunta a ranar Asabar. Sakon Twitter ya ce shugabannin biyu za su sadu akan iyaka domin su yi hannu kana su gaisa da juna. Da safiyar yau Lahadi ne shugaba Trump zai yi wa 'yan kasuwar Koriya ta Kudu jawabi. Daga bisani zai je gidan shugaban Koriya ta Kudu din Moon Jae-in domin su gana. Bayan haka ne a yau Lahadi rana zai je inda babu ayyukan sojin kana zai yi wa sojojin Amurka jawabi a sansanin soja na sama a can Koriya ta Kudu kafin ya tashi zuwa nan Amurka. A hali da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da ƙarin takunkuman haraji akan China bayan ganawarsa da shugaba Xi Jinping. Tattaunawar da ta kawo fahimtar juna akan dangantakar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu wacce ta yi tsami a baya. Da yake jawabi a kan tarukan manema labarai bayan kammala taron koli na manyan ƙasashe 20 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya a Osaka na ƙasar Japan. Trump ya ce zai bari kamfanonin Amurka su sayarwa katafarin kamfanin sadarwar China na Huawei kaya, wanda ma'aikatar leƙen asirin Amurka ta yi kashedi cewa manhajarta na barazana ga tsaron ƙasa. A jawabinsa na farko a wurin ganawar, shugaba Xi ya ce China da Amurka suna amfana da yin aiki tare, haka zalika kuma sukan samu asara daga rikicin kasuwanci da ke tsakani. Xi Jinping ya ce yin aiki tare da kuma tattaunawa su ne mafita na alkhairi, ba yawan rikici tsakanin su ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mummunan tashin hankali tsakanin unguwanni da kuma rikicin masu tsaurin ra'ayi a kusa da iyakar Mali, Niger da Burkina Faso yana zama babbar barazana a cewar kashedi da masana ke yi. Rikici da ake fama da shi shekara da shekaru a yankin ya sake kunno kai a cikin 'yan watannin nan. Batun da ya mamaye kafafen yaɗa labarai kuma ya zama babbar damuwa da ke ɗora ɗawainiya a kan rundunonin tsaro wanda ka iya fin ƙarfinsu nan gaba. A ranar 14 ga watan Yuni an yi harbin bindiga a kusa da Liptako na ƙasar Mali, lamarin da ya tilasta jirgi mai saukar ungulu na ƙasar Faransa ya yi saukar gaggawa a wurin, a cewar wani shafin labaran yanar gizo mallakar ma'aikatar tsaron Afirka ta Kudu mai suna Defense Web. Jirgi mai saukar ungulun da ma'aikatarsa suna cikin aikin nan na Operation Barkani na ƙasar Faransa da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. Babbar kungiyar haɗakar shirya zanga-zanga a Sudan da kungiyar Alliance for Freedom and Change sun yi kira ga shirya macin mutane miliyan ɗaya a yau Lahadi a birnin Khartoum da kuma birnin Omdurman domin nuna ƙalubalantar shugabannin sojojin ƙasar waɗanda suka ƙi saurare kira da ake musu su miƙa mulki zuwa ga farar hula. Ƙungiyar ƙwararru ta Sudan da tafi ruwa da tsaki a wannan macin ta kira wani taron manema labarai da yammacin jiya Asabar domin bayyana tsare-tsaren da suka yi wa taron gangamin, amma kuma rundunar agajin gaggawa ta ƙasar ta hana yin taron manema labarai, inji shugaban zanga-zangan Ahmed Rabi. ya ce kafin mu yi wannan taron manema labaran sai da rundunar sojoji cikin motoci uku cike suka shigo cikin ginin mu kana suka faɗa mana cewa kamar yi wannan taron manema labaran kuma sun faɗa wa mutane da ke cikin ginin da su bar ginin wani ɗan jaridan Sudan da ke wurin ya tabbatar da rundunar masu makamai sun hana shi da wasu ƴan jaridan halarta wannan taron da aka shirya wanda za a gudanar a gundumar Buri da ke gabashin Khartoum inda aka fi yawan zanga-zanga a ƙasar Sudan. Da ƙarshe ƙungiyar Taliban ta kashe sojojin gwamnati da dama a wani hari a filin daga Afghanistan yayin da ƙungiyar ta yan bindigan ta buɗe wata sabuwar tattaunawa da Amurka a Qatar domin samar da maslaha a siyasance a kan mummunar yaƙi da ake yi a Afghanistan.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar an shiga takaddama tsakanin fadar gwamnatin Najeriya da ta yaba kan hukuncin kotun zabe na hana PDP da Atiku duba ma'adanan na'ura mai kwakwalwa ta sakamakon zabe Atiku ya ce ba hana shi duba na'urar ba hukumar zabe ta ce ta dukufa gabitar yadda zaben 2019 ya gudana mai masu son takarar ƙananan hukumomi a Neja ke cewa ne kan batun sai sun biya kuɗi su yi takarar waɗannan da ra'ayi kan neman gwamnatin haɗin kan ƙasa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Kotun sauraron shari'ar kalubalantar sakamakon zaben 2019 da hukumar zabe ta ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe karo na biyu ta yanke hukuncin hana dama ga PDP da ɗan takarar Atiku duba ma'adanar tara sakamakon zabe ta na'ura mai kwakwalwa da yake martani kan wannan hukuncin mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya ce hakan tamkar nasara ce ga demokuraɗiyya nan take ɗan takarar PDP Atiku Abubakar ya ce san hukuncin bai hana shi duba na'urar ba abinda hukuncin ya kunsa shine kotu ba za ta bada damar a farkon shari'ar ba kakakin Atiku wato Paul Ibe a sanarwa ya ce ragon azanci ne fara murnar APC kan hukuncin anan shugaban APC na Taraba Elsude Ibrahim Tukur ya ce sun gamsu da yadda kotu ke gudanar da aikinta musamman ma bayan matakan garan Bawul a sashen shari'a da ya yi awon gaba da tsohon babban alkali Walter Nkano Onogun
shi bai fi karfin doka ba doka bata ba shi kariya ba hatta shugaban kasa shi ma bai fi karfin doka ba haka mataimakin shugaban kasa haka gwamnoni gaba daya kafin a rantsar da kai sai ka bada adadin dukiyar da kake da shi ya Allah ko kaddara ce ko kuma kudi bai yi haka ba
wasu ludi an danganta abun yan adawa sun danganta abun da cewa siyasa ce kamar ko waɗanda suke dari-dari da irin aikin sa mana watakila ba mamaki yadda ake zargin sashen shari'a wasu shari'u suka shigo gabansa waɗanda suka shafi gwamnati kamar ba za a kai labari ba
wannan kuma su suka sani mu ba mu san da wannan ba mu abin da muka sani dai ya take doka bai bi ka'idoji ba aka gurfanar da shi gaban kotu kotu ta same shi da laifi daga baya shugaban kasa ma yayi mar sassauci saboda da ya ga za a kai intaha ya ga cewar lalle za a tabbatar da wannan hukunci yasa takardan murabus shugaban kasa cikin kwanan nan ya amince da wannan saboda haka mu ba mu san da cewar ko zai yi wata katsalanda a shari'a ko ba zai yi ba
en studio matsayin kama na masafin shari'a wannan amincewa da murabus din da yake da shugaban kasa yi ya nuna ya dawo masa da martabarsa da cewa yayi ritaya daidai yadda ya kamata kowa yayi ko yaya
a kware kuwa a sani na shari'a idan ka shigar da takardan murabus sa'annan shugaban ka ya yarda da wannan takardan murabus kafin a aiwatar da wani hukunci na wata kotu to lalle ka yi ritaya kenan za a baka dukkan abin da ya kamata a baka na hakkokinka a lokacin da kake ofis ko kuma abinda shari'a ta tanada a baka. Saboda haka maganan cewar kotu ta same shi da laifi, saboda haka ba za a bashi wani abu ba, a yanzu dai bai taso ba tunda shugaban kasa ya amince da murabus da yayi.
To ɗan dukiyoyin sannan da suke banki da sauransu da kudaden pansho duk zai ci gaba da tsare kamun kayansa.
Zai samu kayansa, amma kasancewar shari'ar da aka yi mara a kotun wato tantance dukiyan jama'a, Court of Conduct Tribunal, idan ta same ka da laifi ko shugaban kasa ya yi ma ahuwa, in fact shugaban kasa ma bai da daman ma ya yi ma ahuwa idan aka same ka da laifi a wannan kotu, amma wannan ba zai hana a hukunta ka a wata kotu ba.
Episode ai dama ba a fada wa kotu abin da za ta yi ko koriga malam masallaci a harkokinta, sai a jira sai abin da ta yanke. Ita kuma hukumar zabe INEC ta ce ta duka gabatar yadda ta gudanar da zaben da ya gabata ga kakakin hukumar Aliyu Bello.
Yanzu an tattauna kuma an yi nazarin nan tare da ma'aikatan da suka gudanar da zabukan a kananan hukumomi da kuma jihohi, kuma ana ci gaba da yi yanzu a lokacin za a tuntubi dukkan sauran masu ruwa da tsaki a zangon da ya dace, domin irin haka ne yake ba dama ita hukuma din ta gano ina take bukatan yin gyara, ina take bukatan ta kara ingantawa yadda zabe za su zama nagartattu, amintattu, ingantattu. Idan an samu haka to alhamdulillah kaga kenan tafiya ta kara kyau kamar yadda ake fata kenan.
Aliyu Bello, kwanan nan na karanta a wani waje inda aka ruwaito shi shugaban hukumar zabe Professor Mahmud Yakubu yana cewa ba yadda za a yi zabe ya zama 100% daidai ba tare da an samu kuskure ba. In ya faɗi wannan maganar me kuke nufi ne?
Wannan magana ce tamkar abin nan da ka iya ce dan adam ai tare yake bai cika goma ba. Idan yanzu shugaban kuma zabe ya bugi kirji ya ce komai da aka yi daidai ne, misali ai wani zai ga kamar a'a ai an so kai a cikin wannan jawabi, illa dai ka aminta cewar dan adam kake abin da kai wannan na iya ganin gyara, kuma ai ganin gyaran ne yasa wasu ke garzaya kotu su ce gurin da aka saka, gurin da aka yi nan an yi daidai, gurin da aka yi nan ba daidai ba. Kuma alhamdulillah a irin tsarin da gudanar da zabuka da demokradiyyar Najeriya, kowa ya sani kuma zabe tana iya gurgurdo ta gudanar da aikin da aka dora mata, yayin da kuma abin da ya wuce mata duhu idan an je kotu aka haskaka gurin da take da gaskiya, ana tabbatar da gaskiyar mu, gurin da kuma aka samu aka sai, misali kotu ke da uhurumin ce ga gyara in har ta bada hukunci, kaga waɗanda abin ya shafa suke yin abin da ya shafe su a ciki. Abin da yake da kyau shine a kullun dan adam ya zama cewa mai godiyar Ubangiji, ya kuma fahimci cewa aikin da yake na amana ne, kuma amanan nan muke gudanarwa kamar yadda ya kamata, kuma gurgurdan iko, gurgurdan hali, gurgurdan fahimta, ba za ka ce duk abin da kai shikenan iyakarsa ba, a'a muƙaddara dan adam muke, kuma abin da muke yi tabbas iyakan kokarin da dan adam din ka iya yi kenan, kuma muna yin iya kokari mu ga an bi doka yadda ya kamata. Dan haka idan shugaban kuma zabe Professor Mahmud Yakubu ya ce ai zabe ba a samun 100% ina ganin yana nuni ne da cewar abinda kuma zabe ke iya yi fa iya kokarin da dan adam ka iya yi kenan, gurgurdan fahimtar da ita kuma zaben ke da akwai a halin da take ciki yanzu, kuma ba na tsammanin cewa akwai wanda ya taba yin aiki ya bugi kirji ya ce shi abin da yi 100% haka yake, in an samu akasi ko aka samu gyara yaya za ka yi.
Bayanai sun nuna hukumar ta fara nazarin babban zabe na 2023 in Allah ya kai mu. Jihar Neja, rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana, na shirin zaben kananan hukumomi a ƙarshen watan nan na Yuli, inda lamarin ya daure kai don ya hada da batun biyan kuɗi don shiga takarar.
Hukumar zaben Jihar Neja ta ce za ta gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomin jihar guda 25 tare da kansilolinsu a ranar 31 ga watan 7 ɗin nan. Kwamishinan hukumar mai kula da tsare-tsare a bara Yahaya Idris ya ce sun riga sun shirya tsab domin gudanar da zaben, duk kuwa da kasancewar akwai kimanin kananan hukumomi guda 5 da ke fama da matsalar rashin tsaron yan bindiga masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. To amma jam'iyyun siyasar a jihar Niger sun kuka akan wasu kuɗaɗe da hukumar zaben ta ce kowane ɗan takara zai biya kafin ya tsaya takara. Baya ga kuɗaɗen sayan fam na jam'iyyun siyasa, Muhammadu Bello mai kujeri shine sakataren gamayyar jam'iyyun siyasa a jihar Niger.
Abinda ba mu yarda da shi ba kuma a nan mun gaya masa shine kuɗi da aka samu na chairman zai biya fam a INEC 100,000, kansila dan takarar kansila zai biya 20,000. To mu bamu da wannan ƙarfi, jam'iyyun ba su da wannan ƙarfi, mutanen ba su da wannan ƙarfi, kuma muna kira ga dukkan waɗanda suke hannu a cikin mun gaya musu ba mu cikin wannan al'amari don mu yadda da wannan kudin da aka sa ba za mu kuma mu yadda da haka ba
banda form na jam'iyya da dan takara zai sai wannan na hukumar zabe ne
wannan kudi ne na hukumar zabe 100,000 dan takaran ciyama 20,000 dan takaran kansila kuma shine muka ce ba mu yadda da shi ba amma mun yadda da timetable din nan shi ainihin lokacin da suka sa da tsare-tsaren mun yadda da su
to amma commissioner tsare-tsare na hukumar zaben Abara Yahaya Idris ya ce sanya biyan kudaden ba wani sabon abu bane to amma za su duba korafe-korafen jam'iyyun siyasar
to ba wannan administrative charges din ba wai nan hukumar zabe ta jihar Niger bane kawai a can kudu wannan abin ya zamanto musu jiki amma anan na kusa-kusan nan an yi zabe a Kaduna an caji wannan administrative charge din kuma ma ina jin kudin Kaduna ya fi nan amma yau din da sun muka hadu da su muka yi meeting sun yi wannan korafin kuma sun buƙaci hukuma ta duba wannan al'amari sannan mu ga yanda za a samu mafita
ko rashin kuɗi ne yasa kuka samu su wannan kuɗin ko kuma menene
ba rashin kuɗi bane yau kana aiki baka iya zama ka ce komai gwamnati ta yi maka
hukumar zaben jihar Niger dai ta ce ba za ta yi amfani da na'urar nan ta katire da ba a lokacin zaben
da alamu batun fara samun kuɗi kai tsaye na kananan hukumi zai ƙara ta goma shi ko tsaurin zaben na tushe yanzu kuma sai sashin ra'ayoyi
ne Aminu Modibo Wali dan takarar Afghan ina ba shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari yayin gwamnatin haɗin kai ya dauko dukkan sauran jam'iyyoyi ba su mukame don ba APC ne ko suka zabe shi ba don inda APC ne kawai da bada shi ba sauran jam'iyyoyi sun goyi bayansa don saboda haɗin kanmu ya kai shi ga wannan mukamin da Allah ya bashi don haka ina shawartar sa kada ya nada ɗan APC kawai bar sauran
wani akwai ma waɗanda ai suke cewa su ba shi kamar shugaban baya ma damuwa da lalle wanda yake jam'iyyarsa ko wanda ma yake tare da shi ba mamaki ko dan PDP kamar waɗancan ministocin ba a rasa waɗanda da yan PDP ne ma amma an ba su mukami a gwamnati
a ba gaskiya ba ne aƙin haɗin gambiza ne wanda suka bar kujerunsu saboda samu mukamai a gare shi suka koma tun farko suka zauna a APC kuma da suka samu bukatar su biya suka fita suka bar shi
wato abinda nake nufi cikin ministoci waɗanda aka yi daga 2015 akwai waɗanda har a 2015 din ma an yi zargin cewa ba ma zargi ba an ba da labari jam'iyyar PDP Jonathan suka zaba amma aka ba su mukamin ministoci a gwamnatin aka aje waɗanda suke tare da shugaban tun yana kamfen a 2003
to a matsayin kaɗan jarida ka gamin guda ɗaya ni dai a fahimta na duk wani wanda ya ba mukami yan PDP da suka koma haɗin gambiza misali Audu Obey dan PDP ne koma haɗin gambiza
masu sauraro duk da wannan mako kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da kuma wakilinmu Amina Mustapha Nasiru Batsari ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
An yi shiga cikin garin Maiduguri kenan da ke jihar Borno da kuma ke shirya arewa maso gabacin Najeriya wanda aka kirkiro tun a 1976 na da kuma yawan mutane fiye da miliyan 4. Jihar Borno dai na ɗaya daga cikin jihohin da ya dinga fuskantar matsalolin tsaro musamman ma na hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram da ake san cewa an soma ne a wannan jiha a kuma babban birnin Maidugurin kafin daga bisani ya tabo kusan dukkanin jihohin da ke shirya arewa maso gabacin kasar. Kusan kashi 50 na al'umman jihar Borno dai manoma ne sai dai wannan batu na tsaro ya shafi al'umman wannan jiha da dama musamman ma manoma da makiyaya da kasari suka fuskanci barazana na ayan kungiyar Boko Haram sakamakon irin kisan gilla da aka yi ma manomar a mafi yawa a gonakinsu da karancin taki da suke fuskanta a yanzu hakan sakamakon hana sai da takin a jihohin Borno da Yobe da jihar Adamawa da jami'an soja suka yi ana zargin cewa akan yi amfani da shi wajen kera bumabumai da akan kai hare-hare kan jama'a da su wanda hakan ne ma ya ja hankalin hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya da ake kira FAO a takaice wanda shugaban hukumar Mr. Sofiane Nkrumah ya koka game da wannan batu da ma yace karancin takin ko kuma halin da sai da takin a kasuwar fage na iya mahaddasa karancin abinci.
One of the major challenges we face is the ban on fertilizer in the three states. So we expect that to significantly reduce the yields that we expect, and that might also curtail the food security impact that we expect to see. We are also going to take it to Abuja to see how we could be able to find a solution to the problem. The issue is security. As far as the military is concerned, I mean, the security issue supersedes any other aspect. So we have to respect that, but we will find a way to see how best we could address that.
Mr. Nkrumah yace babban matsalar yanzu da muke fuskanta shine an haramta taki a jihohin nan guda uku. Muna kuma zaton hakan zai iya shafar yadda za su samu albarkatun noma. Amma za mu meka wannan batu zuwa babban birnin tarayya Abuja don mu samu maslahan wannan matsalar. Don wannan matsala batu ne da ya shafi tsaro, kuma a matsayin jami'an soja batun tsaro batu ne da yake cikin gaban fiye da kowanne irin lamari. Don haka dole mu bi wannan dokoki. To waya ma manoman dake jihar Borno ke tinkarin shirin wannan noma na wannan shekarar ne? Ga dai abinda wasu suke cewa.
Suna na Jummai Satima ma shirin noma. Yanzu ba tractor muke nema za mu saka shi a cikin gonar mu.
To kuma wani matsaloli ne ku mata manoma kuke fuskanta?
Eh to matsalolin mu muna neman tractor. Muna neman tallafi wanda za a iya tallafa ma mata da yake muna daga JU. To kuma dukan su manoma ne. Muna neman taki.
Matsalan tsaro haka nan a bayan gari, idan mutum ta bayan gari ana magana mu manoma na fuskanta hatsari. Kamar wani kira da kuma gwamnati ga cewa an babu kariya ku ci gaba da harkar noman.
Eh to muna kira da gwamnatin nan da ta zauna. Gwamnati ne mai tausayi wanda yake za ta iya saka mana matakan tsaro wanda yake za mu iya fita noma mu je jeji mu je mu dawo lafiya. Muna roƙon gwamnatin nan ko mun tabbatar cewa da wannan gwamnatin za ta iya taimaka mana.
Sunana Bunu Gani Mustafa, Borno Agri Village Kasaba. Eh to ya shanin noma yake a Borno? Shanin noma dai gai nan to dandama da akwai tsoro-tsoro da amma duk da haka sai mun daura mun yi shi. Ba gudu ba jara ba dole in ban yi wa yunwa zai kashe mu. Yanzu haka mun fara noma mun je mun share jare tractor yanzu muke gida. Nan da kwana biyu na insha Allah rabbi za ka mana ogan mu zai ka mana tractor.
Sai dai shi ma sabon gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yana mai nuna damuwarsa game da wannan matsala na rashin tsaro da yace ya shafi harkokin noma da kuma yace za su dauki matakin kare waɗannan manoma da tabbatar da cewa al'umma sun ci gaba da gudanar da harkokin noman su kamar yadda yake. Jama'a abin da ke cewa
kuma fadin gwamnati mun ga mun yi magana za mu karfafa security apparatus namu wato vigilante namu da hunters da su sojojin mu tabbatar mun kawo tsaro ga kasar Borno saboda mutane su samu su je gonakin su su yi noma don saboda wadatar abinci shike abin da ya kamata mutum daga farko ya samu. Sauran abubuwan da ya kamata hanyoyi da makarantu da muka yi magana mutane su samu zuwa kauyukan su je ba wanda zai hana su.
An dai samu kungiyoyi da dama masu zaman kansu da ke taimaka ma harkokin noma a shiyar arewa maso gabacin Najeriya musamman ma ga ƙananan manoma kamar kungiyar ICRC wato Rescue Committee a takaice wanda yanzu hakan ke rabon iri ga manoma da ma wasu abubuwan da suka shafi fatanya manjagara da dai sauransu. Mr. Samuel Kagasu dai jami'i ne a hukumar Red Cross.
The farmers, resident farmers in MMC and Jere to produce their food because due to the conflict, the resident population don't have means to buy seeds and tools. It's why we are supporting them.
Ice muraba wannan iri ne da makama manoman da ke harkar noma a ranar hukumomin babban birnin Maiduguri da Jere don su samu abin da za su noma su ci saboda rashin tsaro a wannan jiha. Al'umman wannan yanki ba su da isassun abinci ko kuma kudin da za su yi iri da kayayyakin noma don haka ne muke sa musu hannu. Kuma yanzu haka mun taimaka mutane kusan 10,000 ne da irin waɗannan kayayyaki da ma irin shuka. To koya waɗanda suka amfana da waɗannan kayan noma ke cewa kuma menene matsalan waɗannan manoma? Tambaya ke nuna nema wasu daga cikinsu.
Sunana Bulawa Mustafa, an bani fartanya da manjagara da abun da zan shuka. Irin akwai wake, akwai masara, akwai abunan a
shuka saboda ku yi amfani da shi ko na kasuwa ne?
Dan ni dai kam zan shuka ne dan in yi amfani da shi.
Dona Daniel
gashi na ga an baki iri ko?
Eh.
Kina noma ne dama?
Eh ina noma.
Eh ke kare ke ko kuma ko da yake taimaka miki?
Nan da miji na ne.
Da ke da mai gidanki? Eh kamar kuna iya noman da za ku ci ne ko kuma har na kasuwa?
Wanda za mu ci. Sunana Hanatu Zakariya.
To kamar da kina noma ne mama na?
Ina noma fa.
Kamar kina noma za ki samu buhu nawa haka a shekara?
Ina samu irin buhu 20 zuwa 30.
Kina kanki ne yake ko kuma yi miki ake yi?
Ah wani lokaci ni da kaina wani lokaci kuma zan sa lebra.
Ke tsaya ake ba ku? Ke za ka ba ku kun biya wani abu?
Ah ba mu biya komai ba kyauta ne.
Ah Hajiya Mai Robinu da ita ce sakataren dindindin a ma'aikatar harkokin noma, wadda kuma ta yi bayani game da irin matakan da gwamnatin jihar Borno take ɗauka wajen samun ma manoman kayayyaki kamar haka.
A kullum gwamnati tana nan tana shirye da tractoci su chemical iri da kuma itatuwa a kowane lokaci, kowane manoma duk abin da yake so muna nan readily available, yanzu haka muna ba su duk bukatun su dai wanda zai taimaka musu su yi noma. Kuma ita gwamnatin da kanta ma ita ma ta shiga noman da kanta, ba ba ta bata barwa manoman ba. Kuma har ilo banda ma manoman banda wanda gwamnati take yi IDPCs ma ana empowering nasu da kayan noma din su ma za su yi noma insha Allah, kuma wannan somi kenan.
Kuma wai wasu manoman da suka kwashe shekaru cikin wannan sana'ar game da bukatun su da kuma irin matsalolin da suke fuskanta, da ma dai abin da wasu suke cewa.
Wakil Mustafa daga Usman Jere local government.
Tabbas to ya wannan batun harkar noma yake a yanayin wurin naku?
Alhamdulillah sai godiya.
Kuna kuma samun taimako daga wajen gwamnati?
Muna samu alhamdulillah, NGO da kaza kaza duk dai abubuwan da muna samu.
In aka ce kamar ku ga gwamnati irin bukatun ku, me za ku ce kuna bukata wajen gwamnati wajen taimaka harkokin noman ku?
A to yanzu ai bukatorin bukatoci din suna da yawa, sai dai uwa uba din rashin tsaro, wannan shine uwa uba. Ka san mutum bai samu zaman lafiya babu zai yi wani aikace aikace ba. A yanzu din lokacin shi yayi.
Haka.
A wannan lokacin mun samu mun fi so ke da wadansu ran.
Allah ya taimaka.
Hawa Bukar.
Hawa Bukar daga ina kika?
Daga Muna.
Muna ku?
Ina noma.
To kaman wani bukatu ne kuke shin aka ce ku ga gwamnati su yi maku ku manoma musamman mata? Me ne bukatan ku?
Muna bukatan jo abin iri, taki da abin da za a ci wanda ayi noma. In ba ci abinci ba za a yi noma ba. Yawwa, muna bukatan abin da za mu ci.
Dire babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ya yi karin haske game da irin matakan tsaro da suke ɗauka da al'umma ga manoman da ke wannan yankin baki daya.
We assure you that we will not let anybody down. Just as I said, we protect the people, we give them the protection to go to their farms throughout the farming season and up to post-harvest period.
Ya ce ina mai tabbatar muku cewa ba za mu ba ku kunya ba, kamar yadda na ce za mu kare al'umma don mu ba su damar gudanar da harkokin nomansu har ma zuwa lokacin kwashe amfanin gona. Bayan ba da wannan tabbacin daidai kuma muka samu wani rahoto cewa wasu da ake zaton cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe wasu manoma guda 20 a ranar 25 ga watan Yuni nan da wannan shekara, yayin da suka same su a gonarsu, wanda hakan ya sa waɗannan manoma da ke ƙauyen Gamgam a ficewa daga ƙauyukansu zuwa babban garin Damasak. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
24 heures sur 24, VOA.